Shirin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarkila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba tare ga watan Agusta. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarkila da kanin labarai.
To hawwa an saka wa Nijar karin takunkumi sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na sassantawa na baya-bayan nan. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita. A kuma za a ji cewa jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga faragudan gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin Faransa.
Tuma lalla, kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji wani kwamandan wato tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Niger, Rista Bola, ya ba da sanarwar kafa sabuwar kungiyar CRR a takaice. Da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba Muhammad Bazoum bisa kan mukaminsa. A Najeriya kuwa manoma ne da ke yankin arewa maso gabashin kasar suka ce suna fama da matsalar kare. Idan shirin ya samu leka a Kamaru za ku je da dubun wasu masu safarar kasusuwa da miyagun ƙwayoyi ta cika. Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace ranar Laraba a yau ma muna tafe da shirin arewa a yau tare da Nasiru Adamu ɗan hikaya. Amma yanzu sai a gyara zama a sauraron labaran tare da Sarkila Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. An saka wa Nijar karin takunkumi a ranar Talata sau'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Shugabannin mulkin sojin sun hana tawagar shiga, suna masu cewa yanayin da ake cikin na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya yin shawarar kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar ba, inda jami'an tsaron fadi shugaban ƙasar suka karɓi iko tare da ci gaba da tsare zaɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da iyalansa. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka da aka fi sani da ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani na soji a Nijar, matakar ba a maido da Bazoum ba, kodayake a ranar Lahadin da ta gabata wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da ɗaukar wani mataki ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutanen da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 a cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a Chadi da Sudan ta Kudu da kuma Masar da Habasha. Tun bayan da manyan hafsoshin sojin ƙasar suka shiga yaƙi, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan 4 sun zamo sabbin 'yan gudun hijira. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, wasu 12 kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata ƙaramar motar bas a kudancin Somalia da safiyar Laraba, in ji gwamnan yankin. Muhammad Ibrahim Bare, gwamnan yankin Lower Shabelle, ya shaida Murya Amurka cewa karamar motar bus na tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Korli. Bai ya ce dukkan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne da sukar a da mata da ƙananan yara, babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma Bare ya ce ya zargi ƙungiyar ta Al-Shabab.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda wani kwamandan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Nijar, Rista Bola, ya ba da sanarwar kafa sabuwar kungiyar CRR a takaice da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. Wakilin Musulman Mumini Barmana ɗauke da cikakken rahoton.
Kungiyar mai sunan Conseil de la Résistance pour la République CRR a takaice an ayyana ta a matsayin kungiyar siyasa mai fafutukar tabbatar da doka da oda don maido da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa tare da maida shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. Bayan juyin mulkin da Janar Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023, kamar yadda kakakinta Abdulmumini Usman ya mana ƙarin bayani.
Mu ne muka sa a wannan sabon kwamiti na fafutukar kare martabar jamhuriya da demokrasiya a Nijar, cikin jagorancin Malam Risa Agbula. gugurmayi wadda muke cani zamu ta cikin hanyar demokrasiya kinda ana zancan ISILHU community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe shugaban kasa ya kama aikin shi ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya
Risa Agbola wanda ke rike da mukamin minista na cikakken iko minister jeta a gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum na kan wata tafiya a ketare a ranar da sojoji suka yi juyin mulki a washe garin faruwar wannan al'amari yayi barazanar daukar mukamai ta hanyar wani sautin harsan abzinanci da aka yada a kafafan sada zumunta to amma a cewar kakakin kungiyar ta CRR suna jiran ganin yadda za ta kaya a yunkurin da kungiyar sai da yawa ta sa gaba kafin yanke shawarar karshe
muna jiran aikin da za su yi wa'annan community international da ECOWAS da abokan mu duka da suke kasashen waje ba wanda ya zabe ka ba wanda ya tambaye ka ka fito ka share mutane wa'anda demokrasiya ne ta azasu ba wa azumna ana fallo da mu da ƴan ƙasa wanda bamu yarda wannan abu ba dukkan mu zamu taru mu tabbatar da wannan abu ba kare cikin ƙasar da
da yake mai da martani dangane da kafa wannan kungiya wani dan asalin yankin arewacin Niger shugaban jam'iyyar PNPD a kal ƙasa Tintinikar Alasan ya ce bai mamakin jin irin wannan barazana daga wajen Risa Agbola ba
dukkanin wakilai na buzaye da na Larabawa sun yi tir Allah wadda da wannan magana da yayi kuma ba su yarda da ita ba saboda wanga ta waye da kage yayi bai yi ta ba dan demokrasiya ba bai yi ta dan wani abu ba yayi ta ne saboda riba kanshi saboda kenan ya ga an yi kudeta yanzu yana so yayi masojawa barazana da cewa shi zai yi tawaye bindigogi zai dauka saboda sojawa su sa shi minister
tunda dai wasu shugabannin al'umma suka fara jan hankulan bangarori akan bukatar warware wannan sabuwar dambarwa cikin ruwan sanyi Dr. Hassan Malam Gamkale masanin dokokin shari'ar musulunci ne
muna fata ɗan ambida gabanin Risa Bola a matsayin shi na dan siyasa an kai mai tayi shi ka gudun mushi ga kasa to na imanin za a samu nasara gare shi general iza mai mutane a ne musulhu da shi abin da muke fata Risa Bola ya dibi ne shi su kuma sojoji su dibi kasa kashi dauki kanta siyasa abokan gaban su kuma kan siyasa kan su dauki sojoji abokan gaban su
mun nemi jin matsayin majalisar CNSP ta hanyar jami'inta mai kula da hulɗa da yan jarida sai dai haƙa bata cimma ruwa ba a wani abin da ke da alaka da takaddamar da ta samo asali daga juyin mulkin na 26 ga watan Yuli kasashen Mali da Burkina Faso sun aike da wasika wa shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield akan bukatar ta tsawata don kaucewa amfani da karfin soja a wannan rikici da suka ce za iya warwarewa cikin ruwan sanyi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Za a iya samun sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya dawo da cigaban labaran duniya.
To ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta kera waɗanda a bayan mallakar Belgium ne. Wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha in ji lallan makaman da sau kulliyar jejeniyar. An zirga jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin Danube da ke kusa da kogin Ukraine kwanaki bayan hare-haren da jiragen saman Rasha marasa matuƙa suka kai a tashi jiragen ruwa na ƙasar a cewar bayanan jirgin kayayyaki. Kogin da shine hanya ta ƙarshe ta rage ƙasar Ukraine ta hanyar fitar da hatsi ta ruwa. Burtaniya ta aka ba kamfanoni da wasu mutane 25 sabbin takunkumi don dakatar da su wajen bayar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin damar da yake samu na mallakar kayan sojin kasashen waje waɗanda aka ba takunkumin sun haɗa da mutane da kamfanoni a Turkiya da Dubai da Slovakia da Switzerland waɗanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce suna goyon bayan haramtaccen yakin ƙasar Ukraine. Jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga baragozan gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin Faransa inda aka ce mutane 11 sun bace gobarar ta tashi ne sanyin safiyar Laraba a garin Wintersheim. Hukumomi sun ce wata kungiya da ke taimakawa na kasa su shirya hayar gidan. Mazaunan da suka bace da suka hada da manya guda 10 masu na kasa da kuma wani ma'aikaci sun fito ne daga birnin Nancy da ke gabashin kasar. Christopher Marot, sakataren janar na kungiyar na wato na gunduma haurhin ya shaida mani ma labarai a safiyar Laraba cewa da wuya mutane 11 da suka bace su iya tserewa daga gobarar daga karshe babban birnin Indonesia na Jakarta ya kasance kan gaba a jerin birane da ya fi gurbacewa yanayi a yau Laraba inda ya kasance cikin jerin birane 10 da suka fi gurbacewa muhalli tun cikin watan Mayu kamar yadda bayanai daga kamfanin tantance iska ingancin iska na Swiss IQ Air suka nuna Jakarta wacce ke da yawan jama'a sama da miliyan 10 tana sanar da matakan gurbatacce iska a kusan kowace rana a cewar IQ Air mazauna ganin Risky Patura ya kuka da cewa ka tabarewa iskan na jefa lafiyar ƴaƴansa cikin hadari mazauna Jakarta sun dade suna kokawa da rashin iska shaka mai kyau wanda cinkoson ababen hawa ke haifarwa da hayakin masana'antu da kuma tashoshin wutar lantarki wasu daga cikin sun kadarma kuma sun samu nasara a wata kara a shekarar 2021 inda suka buƙaci gwamnati ta dauki matakin shawo kan gurbatacciyar iskar
A gaida Sarfilo Hashin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya, inda manoma a yankin Arewa maso gabas suka ce suna fama da fari sakamakon rashin ruwan sama, lamarin da ya tilasta ma wasu su yin ƙaura. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Murya Amurka Ruqayyah Basha ta aika mana.
Manoma da dama ne suka koka bisa karancin ruwan sama a yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda hakan yayi sanadiyar konewar gonaki da dama haka zalika ciyayi da dabbobi ke ci su ma na fuskantar barazanar konewa abin da ya jawo manoma da dama kauracewa yankin domin gudanar da noma a wuraren da ke da damshi Nazifi Yakubu manomi ne daga jihar Borno kuma yana daga cikin manoman da suka yi kaura daga yankin na Arewa maso gabashin Najeriya
muna fuskantar matsaloli na noma da muke sakamakon rashin ruwa wato fari da muke fuskanta ya zama cewa idan duk abubuwan da muke noma gaskiya a yanzu asara su muke sakamakon ruwa baya kaiwa zaka samu mun sa kudin mu mun sai iri mun sai taki mun biya kudin aiki amma a ƙarshe ruwa baya kaiwa sai dai mu asara amfanin to wannan matsalolin sun ishe mu sun yi mana yawa muka fara tunanin ya za a yi mu samu mafita ga wannan matsalolin shine muka dawo garin Abuja mun nemi gurare diddai da anan a gida guraren namu ne amma anan haya muka biya amma duk da haka mun samu gurare kuma mun yi noman nan alhamdulillah abinda muka noma gaskiya yayi kyau sosai
Yakubu Garba na daga cikin makiyayin da suka canja wuraren kiwon nasu bisa farin da ke fuskantar yankin
wurin da ciyawa ya kamata ya fito a da a shekarun baya yanzu dubabu babu ruwa a gurin sannan ba dajin to kin ga dole ne mutun ya samu hanyar da zai kawo kanshi mafita to mafita ita ce mun kado dabbobin mu nan mun biyo su Abuja da muka zo alhamdulillah mun samu Abuja da ke ba gari ne na noma ba mun samu gurare mun tsaya da dabbobin mu muna kiwo kuma alhamdulillah suna karuwa kudin ma da muke saiwa dai in fact sun ma fi na can
Adamu Tukullimbi wani manomi ne dake jihar Gombe ya ce karancin ruwan saman ya shafi gonakin su kuma suna ganin hakan wata babban barazana ce ga tattalin arzikin su
to akalla yanzu kuma har yanzu damunan da sauranta ga karancin ruwa ga karancin ga taki yayi tsada akalla dai ina lissafin idan abun ya tafi haka to asara ne to sai dai alhamdulillah dai kawai
Suma ƴan kasuwa karancin ruwan yana so ya zamo musu wani koma bai a harkar kasuwanci saboda sai an noma ne ake kaiwa kasuwa a cewar Nasiru Mato shugaban ƴan kasuwan kananan hukumomi a jihar Yobe
Koda kana kasuwanci fa idan ba a samu ai noman nan a samu abin da za a ci fa zaka zo da kudin ka ma ka rasa ne zaka siya ka zo ka ci gaskiya wannan din akwai kalubale babba a gare mu dole sai mun tashi mun tsaya tare da addu'o'i
Muhammad Magaji shine kakakin kungiyar manoman Najeriya Hassan ya ce tabbas gonaki da dama sun kone wanda ya sanadiyar asarar miliyoyin kudade duk da cewa ba su gama tattara bayanai ba
an yi barna da yawa gonaki sun an rasa gonaki da yawa amma ba mu kai ga samun lissafi domin ba da amurni majiyoyi su ba mu lissafin abin da ya wakana sai yanzu ana kokarin hada figa wasan lissafi ne ba da tanda aka hada za mu shaida muku
An gada Rukaya Basha da wannan rahoton masu roka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin ba are wada har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau har ila yau zai saki duba bayanan hulɗar Arewa ta tarihi da jamhuriyar Nijar. A yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai, da yawa masu shari'a Arewa na maraba gabin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazoum.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Tuni rufe kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar ya kawo gurgunta da hadar kasuwanci da lamuran tattalin arziki. Malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya tuno aiki tare tun zamani yakin basasa.
A zauna tare da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kasarsu, su haɗu, su daidaita, su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai. Sulhu alheri ne. Akwai bukatan a yi a za a yi a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Sannan muna da makwabtaka da ita, makwabtaka na zumunci, ba za mu manta da tarihin Najeriya lokacin yakin basasa. Mun san irin su Dore Hamani, irin gudunmawa da suka bada don a zaunar da Najeriya lafiya. Tumu ba ƴan Najeriya in wani abu mai kama da irin wannan ya faru a Nijar, kada mu yi shiru, mu nemi hanyar da za mu bi a daidaita don a samu zaman lafiya. In aka samu matsala da wasu daga cikin ƙasashe makwabta, ka ɗauki Kamaru. In akwai matsala a Kamaru, sai ka nemi ƴan Adamawa, jihar Adamawa, saboda makwabtakarsu da Kamaru akwai auratayya, akwai abubuwa da dama ya faru. In wani abu ya faru a ƙasar Benin, sai ka samu mutanen Lagos, saboda dangantakarsu da makwabtakarsu da auratayya da ke tsakani. Haka nan in ya faru a Nijar, sai ka nemi wasu jihohi makwabta wanda ake da irin wannan zumunci, ko waɗansu manya da ake da su a ƙasa. In aka yi wannan, an yi abin da ya kamata. Ina fata a shugabanni namu za su lura masifa ko fitina, in an san farkonta ba a san ƙarshenta ba. Shi yasa wajibi ne a ɗauki dukkan mataki a ga cewa an yi abin da ya kamata. Ina fata Allah ya daidaita wannan lamura, Allah ya zauna da ƙasar lafiya. A matsayinmu na makwabta, Allah ya ba mu ikon abin da za mu yi na haƙƙin makwabtaka don mu zauna lafiya.
Kamar a makon jiya, babban mai bada shawara ga Prime Minister Nijar na mulkin farar hula Muhammadu Muhammadu, wato Dr. Manzo Abubakar, ya ɗauko kundin tarihi.
Wanda ya kawo daga birnin Kebbi ya taho Sokoto, ya hayo ya zo abinda ya shahayi Katsina Kano, ya tahi Daura, ainihin jihar Zashiga. Da ya shiga Nijar kuma zai yi da Magaram, zai yi abinda ya yi wani waje ya yi Tawa, wani waje ya yi Gabas, ya yi wajen Difa, wani waje ya ratso daga nan in kai daga Katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga Kano, sai ka shiga Maradi. Ka gani duk wannan daga can kuma Kebbi abin da za a bi Gaya, za a bi abu Kamba, Kamba za a bi a shiga Gaya, daga nan kuma sai a Ido su, kuma daga nan kaga an yamma kenan an shiga wajen Zabarmawa. To duk wannan yau to ai kuma ka gani ai ka faɗi, tunda shi in ka ɗauka musulunci kanshi ma Taborno ya shigo mana. Da ya shigo Taborno ya yanko wannan yanki na Chadi, ya yanko ya shigo ta Sagashuwa, da ya danno ya taho Borno. Sai ka gani akwai wanda ake ce ma shi mijin wannan sarauniya Daura, ai ka san Abu Zaid ne ake ce mishi, ko ai ka ga Balarabe ne, to ina ya shigo, ai ta wajen Borno ya shigo, kuma shi ne ya zo ya yanki kan mucijin nan da ya hana ɗaukar ruwa cikin rijiya, ko ba haka ne ba? To ai ka gani kenan cewa lalle ba yau ba jiya ba hulɗar mu, jininmu guda, al'adunmu guda, kenan babu wani bambanci. To amma yanzu ka san duniya yadda take ciki, duniya yanzu ƴan kamasho da ƴan tada zaman tsaye sun yawa. To don wannan ne kake gani, sai ka gani mun ɗan cewaye mutum yana ban ɗakin shi, sai ya cewaye a'a shi ya ishi kanshi. To kai da kake ban ɗaki, kai da ko riga ko wando baka da, to ka gani, to shi ne kamata mu gane cewa lalle tahiya yanzu tare ita ce tahiya ta cikin mai kawo alheri. Amma ka zo ka keɓe kai daya wallahi baka yi sakan ka ba
eh wato ta mun zo abin da nake cewa ma nan mutanen masu sharhi yawanci na arewacin Najeriya ba sa mara baya cewa ai yaki a sanadiyar wannan jinin mulki suna so a tattauna ne dan in an yakin sun ce za a iya samun matsalar mutane su shiga wahala ai ta guje-guje kan iyaka da sauransu ku mai sa kuce
to ai ka shi karin magana kenan don wannan ce ai wannan abun ka aje a jayo hasuma bayan jar ka ibada ta tsaya tunda yau duk wanda ya ji ba dadi an jarwa bai da gurin zuwa shi Najeriya tunda duk wanda ka taba din Niger wasakan ekan wannan iyaka da muke da Najeriya mai kilometer 1,500 to wallahi duk inda ka danno al'umman Niger duka tana kudancin arewacin Najeriya tana in ce mu muna kiran ku kudun mu ne ku kuma kuna kiran mu arewa ku ne kenan yau duk mutanen da suke Niger suna nan daidai wannan tsawon iyakan nan ta kilometer 1,500 kenan yau aka ce Niger ba dadi wallahi tallahi ba mu da gurin zuwa sigurin yawan na Nigeria kenan dole ne yau duk wani wanda kai yana zancen cewa Nigeria ba ta da yancin za ta shiga abinda ake yi a Niger to wallahi ina ji ya bace ne kuma abin da zan mushi fata Allah shirye shi mu dan saboda ban mu da wata ƙasa wadda ta shi Nigeria kuma akan haka ne muke so Nigeria ta yi abin da za ta iya da magabatanta da gwamnatinta da malumanta da sarakanta wanda sun san tarihin mutanen Niger kuma suna da nauyin mutanen Niger da kuma 'yan kasuwa musamman wanda su ne ko uwayen gidan mutanen Niger ko kuma daga Niger ba ko an su wanda su ne iyayen gidan wa'ansu wanda suke kasuwanci a nan Nigeria ya kamata a san cewa duka fa bori guda ne ake watsa shi kuma ya zamanto cewa zaman lafiyar Niger ya zamanto cewa lalle bisa kan shi ne 'yan Najeriya 'yan uwa su ma suka tsaya don saboda su ma hankalinsu ya kwanta tunda 'yan uwa muke yau aka ce wani abu ya samu dan wanka dole ne hankalinka ya tashi
shi kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan kayan abinci Comrade Muhammad Tahir ya ce a dage da addu'a don samun mafita
ina roƙon al'umman Najeriya da kuma sarakunan mu na arewa da sarakunan mu na Najeriya gaba daya musulmi da kristoci da ma wanda ma basu da addini in akwai su to a daga hannu a ba gwamnati shawara a matsayin mu na 'yan ƙasa mu bara shawara a matsayin mu na 'yan ƙasa masu son zaman lafiya mu daga hannu mu yi addu'a kowa idan ya je masallacin su ya sanar da liman akan cewa ya umurci musulmi su yi addu'a ubangiji Allah ya sa wannan yaki kar ya faru kristoci kuma idan kuka je cocinku ku yi addu'a a majami'unku ku roki Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya kar a wannan yaki ya faru wallahi wallahi idan wannan yaki ya faru to makamai wanda ya zamanto yake Niger wanda aka tara Niger ba ta fara yaki ba da wata ƙasa illa da lokacin da aka fara yakin Biafra sun zo sun taimake mu to ko dan wancan zumunci ba za a saurara a bi ta hanyar diplomasiya a sasanta daga faruwan abu kawai shi ne sai a ci za a fara ƙasa da yaki kuma Najeriya take makota shekara da shekara tun kafin zuwan mulkin Turawa ita ce za ta jagoranci waɗansu ƙasashe wanda ma ba ma makotaka da su zo su fara ƙasar Niger da yaki wannan gaskiya ni a nawa tunani ko da su sojojin sun ci amanan demokuraɗiyyar da ake magana suka yi juyin mulki to ya kamata a bi ta hanyar lalama da sasantawa a kawo ƙarshen wannan abu kuma ina kila ga sarakunan mu kaman sarkin musulmi na ji an ce ya je Niger dan saboda shiga da kani a matsayin sa na arewa kada ya dawo Najeriya ko ma me za a yi da shi da Abdulsalam da sauran shugabanni wallahi su tsaya kai da fata akan cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari da sarkin Kano da sarkin Katsina da shehun Borno da sarkin Bauchi da dukkan sarakunan mu na gargajiya su yi addu'a kuma su ba gwamnatin nan shawara
masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sarakai sai fa ku himmatu
To madalla yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sabon mu na farko ya fito ne daga baban gida Idogo Zumi jihar Zamfara Nigeria. Yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanin tsaro a jihar mu ta Zamfara mun kasa gane bakin zaren. Yanzu abin ya kai ana ta kashe mana jami'an tsaro. Ranar Lahamis din da ta gabata an kai wa ƴan sanda hari a garin Zurmi. Yanzu haka suna asibiti suna neman magani. Amma mahukunta sun yi shiru babu wani mataki da suka dauka. Ko kuwa sai an kashe mana jami'an tsaron da ke tsaron lafiyar mu duk da dukiyoyin mu ne. Allah kai mana maganin wannan masifa da jikan jami'an tsaron mu da aka kashe. Amin. Sako na gaba ya fito ne daga Usaina matar Alhaji Umar Koreba Gashuwa. Tace amincewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi da naɗin mutane 45 da shugaban kasar ya gabatar mata don bashi izinin a naɗa su ministoci a ƙasa ya yi daidai. Mu dai fatan mu Allah ka bamu shugabanni nagari a Najeriya. Sako daga Shehu Adamar Jau yace tabbas duk abinda ya taba hanci idanuwa ruwa suke yi, saboda haka muna adawa da duk wani abu da zai taba lafiya da zaman lafiyar al'ummar Niger. Sai sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Ishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya Wacakala suka ce biyoye Hausa. Wadin da kungiyar ECOWAS ta ba wa shugabannin mulkin soja a Niger da mayar da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya ya cika. Amma muna addu'ar Allah ya sa zancen ya zama almara. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa. Yace salam biyoye Hausa, farko muna muku fatan alheri. Hakika mu al'ummar kasar Niger ba magoyan baya har yau har gobe matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka a kan Niger, kuma hakan san bai dace ba. Kira na zuwa ga al'ummar kasar mu Niger, sai mu tashi mu roki Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Niger. Amin summa amin.
Da sakonnin masu sauraro, masu sauraro yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, an saka wa Niger karin takunkumi a ranar Talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojin da suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Shugabannin mulkin sojojin sun hana tawagar shiga cikin kasar, suna masu cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya shawara kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Niger ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da karin sa-kai na RSF. Rikicin kafin rikicin ya ɓarke ranar 15 ga watan Afrilu, ƴan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 a cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin ƴan gudun hijira a sadar Sudan ta kudu da kuma Masar da Habasha. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, wasu 12 kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata ƙaramar motar bus a kudancin Somalia a safiyar yau Laraba, inda gwamnatin yankin Muhammad Ibrahim Bere, gwamnan yankin Lower Shabelle, ya shirya murya Amurka cewa karamin motar bus ina tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Korili. Bere ya ce dukan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne mata da kuma ƙananan yara. Ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta ƙera waɗanda a baya mallakar Belgium ne, wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha, in ji dillalan makaman da suka ƙulla yarjejeniyar. An jibge jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin Danube da ke kusa da kogin Ukraine kwanaki bayan hare-haren jiragen saman Rasha marasa matuƙi suka kai a tashar jiragen ruwa na ƙasar, a cewar bayanan jigilar kayayyaki.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumul da ya karanto labaran duniya da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, har ma da injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alkhairi sai anjima.